أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya dace mu wannan wata mai tarun albarka, watan Ramadan, watan da aka saukar da Alƙur'ani mai girma. Yau muna ɗaya ga Ramadan, hijira da shekara 1443. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya'us Sunna, unguwa ta Fantami, fadar jihar Gombe, domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan wata mai albarka, wata Ramadan, daga farkonsa har zuwa ƙarshensa in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda. To, muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya raya mu, ya ba mu lafiya, kuma ya ba mu yanci har muka ga farkon wannan wata mai albarka. Babu shakka ba ƙaramin ni'ima ba ce Allah ya yi mana, ba ƙaramar baiwa ba ce, ba ƙaramar falala ba ce. Allah ya raya musulmi, ya ba shi lafiya da ƴanci, ya kawo shi wannan wata mai albarka. Malamai suna cewa kamar mukullin aljanna Allah ya baka a hannunka, har in Allah ya raya ka wannan wata, domin ita aljannar tana kusa ga masu imani, wuta kuma tana nesa da masu imani. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Ramadan ya zo, futiyat abwabul janna, ana buɗe ƙofofin aljanna kuma ana kulle ƙofofin wuta. Ma'aikin Allah yana cewa ya bagiya alkhairi aqbil wa ya bagiya sharri aqsir, ya mai neman alkhairi ka matso kusa wutan alkhairi ya zo, ya mai neman sharri ka dakata watan ba na sharri bane. Saboda haka muna yi wa Allah godiya da ya ba mu iko da lafiya da rayuwa muka ga wannan wata mai albarka, wanda yau har mun fara ibada ta azumi, an fara ibada ta tarawih, gaya an zo an jona za a fara tafsiri. Allah ta'ala ya karba mana. Da yawa mun yi azumin bare da su, amma bana ba sani ba dan sun yawa Allah wani laifin da ba mu masa bane, shine kwanan su ne ya kare. Lokacin da Allah ya aiba musu a duniya, to lokacin ya kare. Idan lokacin ya kare, Allah baya jirkinta wadan Adam. Waɗanda muka rasa, muna addu'ar Allah ya ji gansu, Allah ta'ala ya gafarta musu, Allah ta'ala ya kai rahama kabarinsu. Tun daga magabatanmu da wanda suke mabiya gare su da mabiya har zuwa kanmu, duk muna nemawa kanmu gafara agun Allah. Muna ƙara jaddada addu'a ga mahaifanmu da malamanmu na addini, Allah ta'ala ya musu gafara, Allah ta'ala ya ji gansu, Allah ta'ala ya rahamta musu. Muna ƙara addu'a ga dukkan wani musulmi tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa yau, wanda ya riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. Mu kuma muna addu'an Allah ta'ala ya kare, ya karɓi rayuwarmu da imani, Allah ya ba mu ikon zama cikin wannan addini da rayuwa akan sunna. Kuma muna roƙon Allah ta'ala duk alkhairan da ke cikin wannan wata na Ramadanu, Allah ta'ala ya haɗa mu da shi, irin intawa da jin kai da gafara da rahama da Allah yake yi. Allah, muna miƙa ƙoƙon bara zuwa gare ka, Allah ka ji kanmu, Allah ka rahamta mana, Allah kai mana gafara, Allah ta'ala ka amshi addu'o'inmu gaba ɗaya. Muna ƙara jaddada addu'a ga ƙasarmu, Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya, Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya. Abubuwan da suka dame mu, suke ci mana tuwa ƙwarya game da rashin zaman lafiya na wannan ƙasa, game da tsadar kayan masarufi da hauhawan farashi da rashin zaman lafiya a wa'ansu gurabe da rashin kwanciyar hankali, duka muna kaiwa Allah ku kwambara. Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya. Abin da ya dame mu na ciki da na waje, Allah ta'ala ya mana maganinsa. Waɗanda suke zama haddasuna game da wannan abubuwa, idan Allah ka kaddara musu shiriya, Allah ka shiryar da su. Idan ba musu shiriya ba ne, Allah ta'ala ka nisanta mu da su, kuma ka nisanta su da mu, ya Allah. Allah ta'ala, muna ƙara roƙonka ka ba mu da munami albarka. Allah ta'ala ka sanya albarka a gidajenmu, ka sanya albarka a masallatayyarmu, ka sanya albarka a gonakinmu da gurabin aikinmu da kasuwanninmu. Allah, duk inda muke muna neman kariya gare ka, ya Allah ka tsare rayuwarmu, ka tsare imaninmu, ka tsare mana mutuncinmu da iyalanmu. Allah ka ba mu kariya gaba da mu da baya da mu, da gefe da mu da hagu da mu da dama da mu. Allah, muna roƙon kariya daga gare ka ya Allah, domin kai ne khairun hafiza. Allah, kai ne mafi alkhairi masu kiyayewa. Abu na biyu, wannan tafsiri sananne da dawa, tafsirin sananne ne, ba bakon tafsiri bane, kuma tsarin da muke tafiya da shi a da a kaza mu dora. Idan Ramadan ya zo ya same mu, dama muna tafsirin mako mako a wannan masallaci. Idan mun tsaya da na mako mako, sai mu dora a Ramadan. Idan Ramadan ya kare, sai mu dora a na mako mako. Za mu bi tafsirin kamar yadda aka saba, at-tafsir bil ma'sur, fassara al-Qur'ani da al-Qur'ani, sannan fassara al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fassara Qur'ani da maganganun magabata. Za mu yi kokarin fito da masail na fiqh idan ta kama, idan qisas suna da munasaba da ayar da aka karanta, ba laifi bane mu dan leka mu ga abin da malami yake ce, domin a kusanto da ma'anonin ayoyi fili, domin masu sauraro su fahimci irin sakon da Allah ta'ala ya dora musu akan su fahimta. Irana ko gabata uku muna fadakarwa musamman ga iyaye na farko, na biyu kuma ga gwamnati, na uku ga al'umma ta unguwanni, akan wani al'amari iyaye ne ma ya dawo, ana nema a yi mi'ara kuma baya, irin abubuwan da suka faru shekaru da yawa da suka wuce baya a wannan gari. To idan ba a yi wasa ba, yan kwanakin nan alamun suna neman su dawo. Shi ne na yara matasa su dawo makamai, su dinga bi suna kan mai uwa da wari, suna kwace, suna farmawa mutane, suna musu kwacen wayoyi da abubuwan da ke hannunsu. Ƙarara kuma a bayyana jama'a idan mutane, wannan abun ya dan fara alamun dawowa. To kira na farko akan gwamnati, ita ce mas'uliyya ta farko, daga kan mai girma gwamna, harkar duk wanda Allah ya bashi dama, zuwa su kwamishinan yan sanda, su darakta na SSSS, da sauran hukumomin tsaro, da mai martaba sarki, da dukkan wani mai faɗa aji, to haƙƙi ne ya sanya baki, ya sanya hannu a samu zaman lafiya. Wannan dole ne, iya cikin amanar da Allah ya ɗora musu. Waɗannan matasa ƙannai ne, ƴaƴa gare mu da ƴan uwa, ba wa'ansu baƙi ba ne suke zuwa daga wata ƙasar ko wani garin, ƴan nan ne, ƴaƴa ne da ƙannai da ƴan uwa, ba wani wanda ba a sani ba ne. Saboda muna kira gare su domin alfarmar wannan wata na Ramadan, su farka su gane nauyin da yake kansu, su ɗau mataki da wuri, domin ita fitina idan ta bayyana daƙile ta ake da wuri. Idan aka yi wasa za ta fantsamu ta je gunda ba a zato. Wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassan, Allah ya ce ku ji tsoron fitina, in ta taso ba wanda ya sokaro ta kadai take samu ba. Muna kira gare su da babban murya su farka, ku daƙile wannan fitina da take neman dawowa. Kuma kira ga su matasan, wannan tsohon yayi ne, wannan jahilci ne, ba za ku taba ganin wani abin sha'awa ba wanda za a ci irin wannan hanyar ne. Ƙarshen su gidan yari, ƙarshen su mutuwa da hannu ɗaya ko da ido ɗaya, ƙarshen su mutuwa ta wulaƙanci, duk ƙarshen su kenan. Idan har kana so ka zama abin sha'awa, ka haihu, ka zama to ana ma addu'a bayan ka mutu, wannan hanya ba ta gaba shi. Yanzu yayin ilimi ake, yayin nema ake, yayin nema wa kairufin asiri ake, ba wannan yayin na jahiliyar ba ake yi ba. Matasa da yawa sun yi karatu, yara ƙanana ƴan ƙasa da shekara 30 sun zama daktoci, wa'ansu da masters, wa'ansu da digiri, wa'ansu sun zama likitoci na lafiya, wa'ansu injiniyoyi. Amma kuna nan kun watsar da rayuwarku, za ku zama bayin mutane, a dinga watsa muku tsaba kuna bi kuna ci 500,000. Ka zub da mutuncin kanka da mutuncin iyayenka da mutuncin addininka da mutuncin garinka, ka zama bawa mara yanci, kuma ka rayu haka ka mutu waɗancan ɗin ƴaƴan su mai da ƴaƴanku bayi. Wannan shine jari hujjanci kenan, yanda suka mallake ku ƴaƴan su mallake ku ƴaƴanku. duk ba dan ɗaya da za ka gani a wannan gun babu shi. Ya'yan suna America, suna Switzerland, suna Ukraine, ba dan ma ana yaki ba da ba san ma suna Ukraine din ba, suna can amma da tabbaci ana dawowa da su. Duk suna can suna karatu, amma an bar ku da daukan makami kuna yawa a cikin gari, kuna farwa ƴan uwanku, ƴan abokan mahaifanku, ƙawayen iyayenku mata, kuna musu fashi da makami a bainar jama'a. To ƙarshen irin wannan baya wani ya lafiya, ƙarshen sa nadama, ƙarshen sa hasara. Muna kira ku musulunta ku tuba, ku dawo mutanen ƙwarai, ayi sha'awar ku, sha'awar rayuwarku ira na gaba, iyaye ku kula, kuma kuna da mas'uliyya akan iyayenku, ku kula da tarbiyyarsu da shigi da fitinarsu. Ira na gaba da mutanen unguwa, wajibi ne ku tashi ku kare mutuncin kanku da kanku. Duk al'umma a samu mutanen kirki dattawa. Idan gwamnati tana sakaci game da al'amari na tsaro da karewa al'umma mutunci, to ba laifi ba ne har a gwamnati akwai self defense, mutum ya tsare kansa, ya tsare mutuncinsa. To wajibi ne ga dukkan unguwa ku kula da kwamitoci na 'yan banga, na 'yan maharba, ku kula da wannan kwamitocin, suna taka rawa sosai game da waɗannan yaran masu tsallakawa gidajen mutane. Ku kula da su, ayi kwamiti na mutanen kirki, malamai da limamai da masu unguwanni, akan a samu yara zarata 'yan unguwar, ku dinga ba su ɗan abin da bai kai ya kama wajen kula da yanayin unguwarku. Ku karewa kanku da kanku mutunci, wannan dole ne. Manzon Allah ya ce duk wanda aka kashe shi iya ƙoƙarin karewa kansa mutunci ya da yi, mutunci ba a sake shi, ba a cike da shi. Ku karewa kanku mutunci. Na farko gwamnati sa hannu a wannan al'amari, na biyu kuma unguwanni da masu faɗa a ji a unguwanni su ɗau mataki wajen kula da dukkan wani fitinan ne su yi maganin sa kawai. Amma yi wa'azi in ya ƙi a haɗa shi da hukuma, wannan tsari in an bihi za a samu zaman lafiya. Abu na gaba addu'o'i. Mun zo watan karɓar addu'a, musamman a irin wannan yanayin da muke ciki, musifu da fitinu sun yawa, ba liman ba ladan, ma'ana kowa ya tahi ya tsaya dinga roƙon Allah ba dare ba rana. Ba a sani ba ko dalilin ki Allah zai ba mu zaman lafiya, ba a sani ba ko dalilin ki Allah ta'ala zai zuba wannan musibar ruwan sanyi, ba a sani ba, ba a san irin bakin da Allah zai karɓa da shi ba. Ana so mu dage da fadanci da roƙon Allah akan Allah ta'ala ya kawo mana sauƙin wannan fitina, akan Allah ta'ala ya taimake mu ya zuba wa wannan al'amura ruwan sanyi, a samu zaman lafiya kuma a samu kwanciyar hankali. Kira na gaba, kada mu sake da azkar na as-saba wal masa, domin a yanzu tsafi iya yawa da fitintu na bokanci da na tsatsuba da na sihiri. Al'umma suna jifan junansu da sihirce-sihirce da tsafe-tsafe akan abubuwa na duniya, suna zuwa wajen bokaye, suna haɗa kai da aljanu da bokaye, ana abubuwan da yake zamantowa cutarwa ne da 'yan adam, wani a haukata shi, wani a jefa masa mummunan aljani ya hana shi sakat, wani a raba shi da iyalinsa, wani a raba shi da iyayen gidansa, wani ma a raba miji da mata. Tunda Allah duk ya faɗi wannan a Qur'ani, suna abin da suke raba miji da mata, ko tsakanin ɗa da uba, ko tsakanin masoya guda biyu, duk tsafi da sihiri iya wannan. Saboda haka babu maganin sihiri da tsafi illa addu'a. A dage da azkar ya uwa, da kai da iyalanka da 'yan uwanka da yaranka da ɗalibanka, kar ka sake ka kwanta ba kai azkar da manzon Allah ya koya ba, kar ka sake ka fito daga gida ba kai azkar da manzon Allah ya koya ba. Manzon Allah ya koyar da mu hatta kwanciyar bacci akwai addu'o'in da manzon Allah ya ce mu, shiga ban ɗaki, fita, hawa abin hawa, sauka, duk akwai abin da manzon Allah ya koyar da mu. Ina kira gare ni da sauran al'ummar musulmi, mu kula da azkar, mu rike azkar, kada mu sakaci da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa duk wanda ya karanta irin wannan azkar din, Allah kuma yayi alƙawarin kiyaye shi, dukkan fitina in ta zo shi kam Allah zai tsallakar da shi. Allah ta'ala ya tsare mu, ya tsare mana rayuwarmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yi masa bauta a wannan wata. Muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana dukkan waɗanda suke sa hannu akan wannan da'awa ta cigaba. Allah ya saka musu da alkhairi. Muna addu'a ta farko ga mahaifinmu da suka haife mu, Allah ta'ala ya sanya rayuwarmu ta zama ta hutu a gare su. Allah ka karɓi addu'o'in da muke musu wajen ka ji kansu, kai musu rahama, kai musu gafara. Allah ka yafe musu, Allah ka yafe musu. Muna ƙara addu'a da mu'assis na wannan mu'assasa foundation namu na Ahadis Foundation, Alhaji Ibrahim Aliyu Mai Zare, wanda ya asasa wannan masallaci da makaranti da masallacin na Usman bin Affan, Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi, abin da yayi na juhudi Allah ya karba, Allah ta'ala ya sanya wannan a cikin mizanin ayyukansa na alkhairi, Allah ya jika mahaifansa, Allah ta'ala ya inganta zuriyarsa, Allah ta'ala ya sa ya gama da wannan duniya lafiya da mu da shi gaba daya, mataimakansa, aminansa, masu dafa masa a cikin harkokinsa, su ma muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi, wadanda suke dafa wannan da'awa a boye da fili, Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Muna roƙon Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi, yan media mu, yan agajin mu, yan committee mu da sauran al'umma masoya wanda suke mana fatan alkhairi, muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ta'ala ya sanya kowa ya samu tsira da rahama da jinkai a wannan wata. Allah ta'ala ya sanya rabon mu mai yawa ne a wannan wata. Allah ta'ala ya karbi addu'o'in mu gaba daya. Bada ma Allah ya hada mu da Allah rahman Malam Ibrahim Musa, alƙalin alƙalai na musabaqar karamar hukumar Gombe, kuma international al-rahma, kuma gwani, kuma limamin kamsa salawat na masallacin mu na Juma'a na Usman bin Affan. Malam makambe ma yawa bane to amma tunda aka ce gwani a Qur'ani ai ya shallake komai, kuma komai biyo, komai biyo ba yayi. Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwa albarka, kuma gashi director ne na makarantarsa wanda ya asasa da kansa iya gudanar da ita. Allah ta'ala ya sanya wa rayuwa albarka. Bana ma Allah ya hada mu da shi, za mu ci gaba da wannan karatu kamar yadda aka saba. Akwai waɗansu bayin Allah da suka ɗau nauyin wannan karatu wajen sashi a gidajen rediyo. Akwai gidan rediyon Gombe GMC wanda Alhaji Abbas Abubakar Aliyu ya ɗauki nauyin sanya shi, sun ce za a dinga sashi karfe 6 na safe zuwa 7 na safe. A kullum za a dinga sanya wannan karatu a wannan wata. Akwai Alhaji Ibrahim Funawo, mai kamfanin Funawo Nigeria Limited, ya ɗau shi ba nauyin wannan karatu, za a dinga sanya a Joel FM, Joel gidan rediyon Joel FM, sakon za su dinga sashi karfe 9:30 na safe a kullum har zuwa ƙarshen Ramadan insha Allah. Akwai shafi mu na Facebook da kuma shafi mu na WhatsApp da sauran kafafen yaɗa labarai su YouTube, duka ga sunan dai suna yaɗa wannan karatutuka kamar yadda al'umma suka sani. Allah ta'ala ya dafa mana ya kuma sanya mana albarka. Allah ran maza mu tashi aya mai namba ta 26 kenan a cikin suratul A'raf. Ya bani Adama ku zo zinatakum, kuma aya mai namba ta 30 daidai kam. Aya mai namba ta 31 a cikin suratul A'raf. Ya bani Adama ku zo zinatakum. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid.
Na'am.
Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu.
Na'am.
Innahu la yuhibbul musrifin.
Allah ta'ala yake cewa ya bani Adam, ya ku ƴaƴan Adam, ku zo zinatakum inda kulli masjid, ku riƙi dukkan adanku a yayin da za ku shiga kowane masallaci, ai inda kulli salat, a duk lokacin da za ku yi sallah. Allah ta'ala ya ce ku riƙi adanku, ma'ana ku sanya kaya masu mutunci, ku sanya kaya wanda shari'a ta ba ku umarni ku sanya su, sannan wakulu washrabu, Allah ya ce ku ci daga cikin irin abin da ya arzuta ku da shi. Washrabu, Allah ya ce ku sha cikin irin abin da Allah ta'ala ya muku ni'ima da shi. Amma Allah ya ce wala tusrifu, kar ku yi israfi, kar ku wuce gona da iri, kar ku yi almubazzaranci, domin ita dukiya Allah ta'ala ya tabbatar da kan cewa ta harshen manzansa ita a lahira tambaya biyu za a yi a kanta. Za a yi tambaya ta ina ta shigo, kuma za a yi tambaya ta ina ta fita. Yasa Allah ke cewa kar ku yi israfi, duk da cewa dukiyar ka ce kai ka nema ka sha wahala ka samu, amma akwai inda in ka kashe ta kuma ka zama abin zargi a gun Allah. Akwai inda ka sanya dukiyar kuma Allah ba zai barka ba, Allah sai ya kama kai ma hukuma, domin duk da ka neme ta hanyar halal amma baka kashe ta ta hanyar da Allah ya shar'anta ba. Yanda ake so a kiyaye hanyoyin nema, to haka ake so a kiyaye hanyoyin kashe dukiya. Kar ayi almubazzaranci, kar ayi almubazzaranci, kar ayi abin da ba zai amfani mutum ba a duniyarsa da lahirarsa. to dukiya ana jan kunni kar ayi israfi kar a wuce gona da iri. Allah ta'ala na cewa inna hulahibul musrifin, Allah ta'ala tabbas baya son masu israfi, masu wuce gona da iri. Israfin nan kuma ya shiga ko'ina, a abinci ana israfi, a gidan shiga ana israfi, a motan hawa ana israfi, a dukkan wani fage na ni'imar da Allah ya ma'ana israfi, a tufafi ana israfi, a cewa na iya da tufafi sama da 200, kaga wannan israfi ne ai. In ka sa wannan yaushe za ta zagayo ka sanya sanya ta israf, ko a ce wane ya iya hawa motar miliyan 100 kawai ta shiga ce, ko iya da motoci sama da 20 a gidansa. Yau in ya hawa wannan wata ma sai ta yi kura ba a huta ba, to wannan israfi ne. Israfi ne ya wuce gona da iri. Maimakon yayi haka, akwai inda zai sa dukiyar ta amfani shi a duniya kuma da lahira. Amma ni'ima da Allah ya ma ba laifi bane kazartar da ita wajen cin mai kyau, shan mai kyau, gina gida mai kyau, hawa mota mai kyau, da abin da Allah ya hore ma. Amma wuce gona da iri, yawaita abin, ayi abin da ba shi da amfani, ya zama to ajiya, to irin wannan shine israf. Ko abinci a ce a dinga fitowa da shi bola ana zubarwa, dabbobi da karnuka suna ci, kuma alhali ga marayu nan, ga almajirai nan, ga talakawa nan, wani abin buɗe baki ma ba shi da shi, sai ya je masallaci zai samu. To wannan israfi ne, israfi ne. Allah ba zai bar mutum ba. Innahu lahibul musrifin, babu shakka Allah ta'ala ya ce baya kaunar masu israfi. Malaman tafsiri suna cewa, musamman Imam al-Bagawi Allah ta'ala ya masa rahama, ya ce Banu Amir, ɗaya daga cikin ƙabilun Larabawa, a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dufu bil baiti urat, suna dawafi wa ɗakin Allah tsirara. Wai su dalilin su ba za su yi dawafi a tufafin da suka saba wa Allah ba, tufafin da suka saba wa Allah wai ba za su yi dawafi a ɗakin Allah da shi ba. Haka shi dan ya kayyala musu, haka shi dan ya tsara musu, ke su yi dawafi tsirara. To sai Allah ta'ala ya ce a'a, daga yau an soke wannan mummunar al'adar. Ku zu zinatakum inda kulli masjid, daga masallacin Allah mai alfarma zuwa kowane masallaci ba a yarda kai ibada tsirara ba. In ma da kuna yi a jahiliya, to zuwa musulunci ya kansale wannan tsari na ku. Ku yi shiga mai kyau ta mutunci da rufe al'auranku da suturce jikinku a yayin da za ku yi sallah, a yayin da za ku yi ibada. Allah bai yarda ba mutum ya bayyana tsiraicinsa, Allah bai yarda ba. Har ma malamai suka ce daga cikin sharaɗin sallah akwai suturtul awra, sai ka suturce al'auranka. Idan ka bar al'auranka a waje kana sallah, kana da ikon karbi ba karbi ba ka da sallah, sallaka ko ka gama ba ka yi ba, bata yi ba. Al'auran nan malamai sun kasa ta gida uku, akwai al'aura mukaffafa, akwai al'aura mutawassita, akwai al'aura mughallaza. Al'aura mukaffafa shine kamar yaro karami wanda bai balaga ba, ya fito da kafa a waje, da cinya a waje, da hannaye a waje, da jikinsa ba riga. Wannan al'aura ce mutawassita, akwai al'aura afwan, al'aura ce mukaffafa, akwai al'aura mutawassita, wanda kamar mutum ya bar hannunsa a waje, baligin mutum ya bar hannunsa, ko kafarsa ta bayyana can wajen gwiwarsa, wannan al'aura ce amma mutawassita. Amma al'aura mughallaza ita ce ma baina surra ila rukba, tsakanin cibiyanka zuwa gwiwanka. Wannan duk inda ya bayyana a nan kana sallah, da gangan sallarka ba ta yi ba. Ina matasa masu axe down da ku kiyaye, in har kana so ka yi sallah ta karuku, to ka daina axe down a zazzabon wando, kai ba mai gudawa ba. Allah, kai ba wani abu ka ce ɓata ma ciki ba, amma kana tafiya rabin wandon ka a ƙasa da ƙyar kake jansa, duk al'auranka ta baya a waje, kuma kai musulmi ne. Ba ma ciya ce Muhammad ko Isa ko Musa ko Ibrahim, duk sunanka ne wannan, amma kana halin John Okoko, kana halin Emmanuel, kana halin a wanda a ƙasashen Turawa ma ba mutanen arziki ba ne ba. Saboda irin wannan matasa kira gare ku, addinin musulunci iya da dokoki, iya da ƙa'idoji. Idan har muna so Allah ya karɓi mu da murmi wannan, Allah ta'ala ya ce ku riƙe adanku a duk lokacin da za ku yi sallah. Abu na biyu, ana so a mutunta shiga, a yi shiga ta mutunci a yadda ɗan adam zai yi sallah. Wani afwan iya da sana'arsa, wanda kayan da zai sana'a babu shakka ba kai bane masu kyau, domin sana'arsa bata bashi dama ya aiki da kai mai kyau ba, kaman kanikawa da abin da ya kama da irin wannan sana'o. To wajibi ne ka kiyaye suturarka ta sallah, wani haka zai shigo cikin masallaci da bakin mai da datti, haka zai ci ai sallah zai Allah zai karba. Amma idan aka ce sirkinsa yana kiransa ba zai ji da wannan shigar ba, tsakaninmu ga Allah nake magana. Kuwa ce shugaban karamar hukuma sayyaya ne masa, wallahi sai ya kube wannan kayan ya sanya kaya mai kyau. To Allah min badi aula shine kamata mu gaida shi da kaya mai kyau, ba ana ka sana'arka ta kowace iri ba indai Allah ya halatar ma, amma ka san suturar da za ka yi sallah da ita. Idan kana sana'a irin wannan to ka je da wata irin jallabiyar ka mai kyau, a lokacin da ka kira sallah shiga kwabe wannan sa kaya mai kyau, in sallah dawo kwabe wannan sa na aikin ka yin ba za ka. Wannan shine kawo mutunta addininka, kawo mutunta ibadarka, kuma Allah ma zai mutunta ka. Mu kula da wannan. Ku zu zinatukum inda kulli masjidin. Allah ya ce a cikin malaman tafsiri akwai Imamul Kalbi ɗaya daga cikin almajiran Abdullah dan Abbas yace az-zina ma yawari al-awra. Abinda ake nufi da az-zina, ku zu zinatukum shine duk abin da zai rufe ma al-awra, shine ado. Duk adan da al-awra ta bayyana ba ado bane, ya kuma shirme, ya kuma kuma jahilci. Ana ganewa kira musamman ga matasa 'yan mata, suma musamman a irin wannan lokacin za a sai kaya na dubban nairori 50,000, 100,000, amma kuma suna cikin kasiyatun ariyat. Ga an satifin amma a shari'ance tsirara ake tafiya. Tunda manzon Allah ya ce al-mar'a kulluha awra ma ada katifi wajhiha wa kafaiha, ita ya mace dukkaninta al'aura ne indai ta balaga. Abinda aka cire kawai fiskarta da tafukan hannayenta su ne kadai shari'a ta bada dama ta bayyana su. Amma sai a sai kaya masu tsadan gaske, amma kaga inda ake so su rufe na tsiraici ba su rufe ba, to ashe wannan ba ado bane. Ado a shari'ance shine abinda zai lullube ma al'auranka ya kara ma mutunci. To a riƙi wannan a duk lokacin da za a yi sallah ko za a yi dawafi. Imam al-Baghawi ya ce gaba da cewa kanat banu amir la ya'kuluna fi ayyami hujajihim, da Allah ya ce wa kulu wa sharabu, ku ci ku sha amma kar ku ci gona da iri. To waccan kabila idan sun zo aikin haji ba sa ci ba sa sha, sai dan an bincika dan su dinga rayuwa cikin yunwa da wahala, ba sa cin nama mai kyau, ba sa cin kaza ba kasan kaza. Wai ana su tsarin yu'azzimuna bizalika huwa hajjihim, wai suna girmama aikin hajjinsu da wannan alhali. Allah ta'ala bai dora musu ba, Allah ta'ala bai ba su dama ba. Fa qala lil muslimuna nahnu ahaqqu an naf'ala zalika ya rasulullah. Sauran musulmai sai suke cewa manzon Allah ai mu ne ya dace ni wannan din ba su ba, su sun dauka abu ne mai kyau. A lokacin manzon Allah ya ce a'a, Allah ta'ala bai so dan zaka bauta masa ka takurawa kanka, a ce sai ka ji yunwa, sai hakana kanka abinci, sai ka wahala, sai ka galabaita, to wannan Allah bashi da wannan nufin akan bayinsa. Fakulu washrabu, kuna cikin aikin haji zauna ka ci abinci, sha abin shanka, kar kai israfi, ka ci gaba da ibadarka. Innahu lahibul musrifin. Dan Abbas Allah ta'ala ya kare da shi yace kullu كل ما سنت وعلبس ما شئت كو كل ما شئت وعلبس ما شئت ان الله يا هوري ما كتي duk abin da kake so ta hanyar halal. Haka dan Abbas yace in Allah ya ma ni'ima ka sanya kaya kowane iri ne matakar Allah ta'ala ya hori ma, amma ka guji wa an sabuwa guda biyu, israf wa muqila, ka guji wuce gona da iri kuma ka kiyaye girman kai, su kare Allah ya hana ka. Kar ka sa tufa kana takama kana doro, to wannan ka aikata haram. Kar kuma kai israfi dan Allah ya baka dukiya ka dinga barnatar da dukiyar ta hanya bai dace ba. Allah ta'ala yake faɗa mana Luqman hikima na yawa dan sawsici wala tusair kadaka linnas
wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur.
Allah
ya ce wala tusa'ir kadaka linnas, kar kana tafiya kana daga kai kana cira kai sama baka ganin mutane da kima da mutunci. Allah ya ce kar kai wannan a matsayin ka na musulmi, duk irin matsayin ka, duk irin abin da kake taka ko kake ci. Wala tusa'ir kadaka linnas wala tamshi fi al-ardi marha, karkati bayan karkati fa bayan kasa kana mai girman kai, kana mai takama, domin Allah ta'ala baya son masu takama, Allah baya son masu girman kai. Sai ya ci gaba da cewa waqsid
waqsid fi mashika waghdud min sawtik inna ankaral aswat la sawtul hamid.
Allah ya ce waqsid fi mashik, idan zaka yi tafiya kai taka tsantsan cikin tafiyar ka, ta tafiya sai dadi ne ku ya ma ita, ba a san ka dinga tafiya kana ta da kura, kana hada gabar da mai cikin tafiyar ka, duk ba a san ka yi tafiya cikin tsari, cikin nutsuwa, cikin hankali. Kine waqsir fi mashayika waqtul min sauti, hatta magana da zaka firta hidima mutunci ku ya ma, kar kullun idan an zauna bakin ka ake jewa, daga tsallaken titi za a ji muryarka, don kuna tattauna ko kuna hira kana daga sautin ka sosai. Allah ya ce kar kai wannan, wannan ba halin dusassun mutane bane, ba halin mutane magabata na kwarai bane. Duk abin da ya kama i kasa kasa da muryarka, kai magana cikin nutsuwa, cikin hankali, shine waqsir fi mashika waqdu min sautika inna ankara al-aswat la sautul hamir. Sai Allah ya ce mafi sauti da Allah ake kyama sauti, mafi sautin sauti da ake kyama shi ne sautin jaki, ya fara kuka da karamin sauti ya kare da babba. To ba a so a ce duk majalisa muryarka kadai ake ji, ko ana magana ne laisa iya jiyo ka. To wannan al'amura ne na jahiliya, musulunci bai koyawa ma wannan ba. To shine malai yake cewa muka guji girman kai, kuma ka guji israfi a duk abin da Allah ya hore ma. Imam Ali bin Hussein bin Waqid yake cewa Allah ta'ala ya hada jama'a Allahu tibba kullu, Allah ya hana ya hada magani, magani da zaka samu waraka a cikin rabin wannan aya. Allah ya ce ku ci ku sha kar ku israfi, inda ka kiyaye wannan zaka zauna lafiya. Malaman lafiya a musulunci suna cewa jinyoyi dukansu ko kaso masu yawa kamar kashi 90 cikin 100 duk sakamakon abinci ne ko abin sha, anan ake haduwa da jinyoyi, kuma yawanci iya haifar da cututtuka ko kuma cin abu wanda zaka ji sai kaji baka so mutun ya makare cikin sa. To babu shakka iya dawa da larurori da matsaloli da yawa. A galibiya shi yasa shari'a ta ce ka raba cikin ka gida uku, zaka ci ka ci abinci, kabar gun shan ruwa, sannan kabar gun limfashi. To idan ka bi wannan tsarin zaka zauna lafiya. Amma idan yawanci ce gare ka duk abin da gani ka ci ka sha, to babu shakka tsufanka akwai abin kallo a ciki. Da in kana matashi kana abin da ga dama, to in shekaru suka yi yawa wannan abubuwan za su iya dawowa da matsaloli wanda jikinka ba zai dauke ba. Amma a yi taka tsantsan wajen ci wajen sha, Allah bai hana a ci ba, amma a yi taka tsantsan. To wannan ya ce duk magani iya karkashin wannan, san abin da zaka ci, ka san abin da zaka sha, kar ka yawaita ci. Ya sa musamman a fagen ɗalibtar ilimi, iyaye da malamai irin na da ba sa yadda ɗalibin da yake neman hadda Qur'ani iya koshi, idan ka koshi sai bacci sai kasala. Amma da abincin za a takaita ma abincin, domin ka zauna rabi a koshi rabi kana jin yunwa, to za ka samu damar tahi jikin ka ba zai yi nauyi ba. To lalle ilallah yawanci da yawan sha har mutum ya ji ya makare cikinsa, to babu shakka wani iya dawowa da cututtuki da larurori masu yawa. Wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, ayatu gawala.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
نعم
والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة
نعم
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
Allah yake cewa kul kace da su man harrama zinatallahi allati wane ne ya haramta wannan adon da Allah ya fitar da shi dalilin bayinsa kul man harrama zinatallahi allati akhraja al-ibadi waye haramta wannan adon da Allah ya fito da shi dan bayinsa min al-libasi wa ghairihi daga cikin tufan da ake sanyawa da waninsa wa tayyibat da dada dan abubuwa sune al-mustamutazilat abubuwa wanda na dadi ne wajen ci ko sha wane ne yace haramun ne kace ka sha kaci mai dadi ka sha mai dadi in Allah ya hore ma waye yace wannan haramun ne an fahimta man harrama zinatallahi lati akhraj libadi wa tayyibat min arzik da dada dan abubuwan da Allah ya muku arzikin sa sai ma Allah ya ce hiya lil ladzina amanu duk abin da Allah ya fitar a bayan kasa na ci da sha da ado duka dan masu imani yi su qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya Allah ya yi su ne domin bayin sa masu imani su amfani da su a gidan duniya ayan bakar Allah ta'ala na cewa هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
Allah ta'ala ke cewa huwa allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a duk abin da Allah ta'ala ya halitta a bayan kasa don ku yi halicci shi ko menene an bayyana duk abin da gani a bayan kasan nan abu mai kyau na wajen ci da sha da abu mai kyau wajen sanyawa da abu mai kyau wajen kaza da kaza da kaza to Allah ya ce don mu yi halicci shi an gane da kyau dan mu bayin sa ya halice shi akwai wani babi da dewa mutane a baya ba su fahimce shi ba kuma har ma wa'ansu daga cikin iyaye malamai sun abin zargi a wannan gaba da irin fahimtar da mutane dewa suka yi mata shine babin da ake cewa babin zuhudu an fahimta dace ai wannan zahidi ne kaga wando daban riga daban hula tun ta shekara 70 ce a kansa Allah ba wanki ba wanka ba guga ba wanke baki da charmi da waye duk daga can daga can yace a wai zuhudi ne a irin wannan ita ce shigar malamai to ƙarya ne mutun ya tambaye tarihin Imam Malik bin Anas Imam Madarul Hijra inda ya malanta kake ji bayan manzon Allah da sahabbai Yesu shine wanda ake ce an yi fatawa din Madina ba wanda zai kara wannan fatawa la yuftawa Malik bil Madina inda Imam Malik iyane ya bada fatawa magana da gari an je Sidratul Muntaha Imam Malik domin irin kwazon sa tun iya matashi sai da ya samu shahada a gun malamai sama da 70 a garin Madina wanda wa'ansu tabi'ai ne wa'ansu sigaru sahaba ne wanda suke cewa Malik ya kamata yanzu ka zauna ka fara koyarwa kuma Malik mutum ne mai zuhudun gaske ko mutum ne wanda ya san mutuncin ilimi da ilmantarwa akwai lokacin da khalifa ya buƙaci ya je khalifan da yake mulki a lokacinsa sai ya ce to mai girma khalifa irin da yake masa kira ne na hukunan na gwamnati ko kuma a kira ne na fatawa wani abu yake nema ilmanci sai aka ce ai khalifa ne zai fatawa saboda ka ana neman Malik je fada sai ce ku je ku ce masa in dai fatawa zai sai da yazo na amma a matsayin sa na shugaba in kira ake na gwamnati za a faɗi doka da hukunci zan je amma in dai ilimi yake bukata nan za a zo domin al-ilmu la yu'la wa la yu'la al-ilmu yu'la wa la yu'la alai ilimi kullun shine a sama ba mun da yake hawa sama ilimi haka Imam Malik shi haka je aka fadawa khalifa shi ma da Allah ya same ilimi ne kuma wanda Allah ta iya neman rahama a gun Allah da jin kai bashi da girman kai sai dauko fadawan sa aka taho zauren Imam Malik da aka zo aka sa Imam Malik iya gida sai aka ce yazo khalifa yazo yace to yana zuwa ya kinsa ya gama komai ya fito da yazo sai ya samu khalifa a kujera a zaune sai shi a kasa zaka dawo ka zauna ai ilimi ka zo ne ma an bayyana ka sauka kasa ka zauna imam maliki ne zai zauna a kujera khalifa ya sauka ya zauna a kasa imam mali ya hakan kujera ce tambayi abin da zaka tambaya idan Allah ya sa mu sai zan baka amsa yayi tambayar sa imam mali ya bashi amsa har ma malamai suna cewa har imam mali ya kawo wa khalifan kissar annabi musa alaihi salam da qadir wa iz qala musa li fatahu la abrahu
wa iz qala musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahrayni aw amdiya huquba
maji
فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
النبي موسى زي تنبأ ميشي
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا
وزن عرم ما wanzan abin da muka fara na godiya ga dinni dan tabo shi ne ko ya fara amai gashi nan wajen simini ko rubu ya karanta gashi nan Allah yake ba mu labarin tafiyar annabi Musa neman ilimi annabi Musa alaihi salam malamai suna cewa annabi Musa a lokacin sa yake ganin kamar duk duniya ba wanda yake shi ilimi sai ya ce Allah a bayan kasa akwai wanda ya fi ni ilimi sai Allah ya ce to kai tafiya za ka haɗu da wani bawana kuma zai karantar da kai abin da baka sani ba wannan bawana sa annabta sama ana kokonto ko annabi ne ko ba annabi ba ne amma ba mai kokonton annabi Musa ba annabi ba ne hasali ma annabi ne manzo ne daga cikin manzannin ma iya cikin ulul azumi na rusul annabawa mafiya daraja guda biyar to annabi Musa ya shirya da almajirinsa malamai suna cewa sunan sa Yusha bin Nun Yusha suka tafi da dan guzurinsu na dan kifinsu da suka kama da dan ruwansu a gora sun tafi sai Allah ya ba su wata alama idan sun nemi wannan gujirin nasu su rasa to su yi bincike a wannan area za su hadu da wannan mutum da annabi Musa ya ce atina gada'ana kawo mana abincin mu da zamu ci yunwa ta dame mu akwai wahala a wannan tafiyar suna dubawa sai ga abincin su babu sun manta shi a baya sai ce ai mako na nabin ai abin da muke nema kenan dama wanda yace alama da zamu sami wannan bawan Allah a area nan suka same shi annabi Musa yace da shi qala lahu Musa hal attabi'uka kujila fazan ba annabi Musa wanda Allah yace wa kallama Allah Musa ta kalima annabi Musa suna magana da Allah jila wasida Allah yayi magana annabi Musa ya ji annabi Musa yayi magana Allah ya bashi amsa ko Jibril ma amutar da shi domin irin matsayin annabi Musa alaihi salam amma ya ce wa qadir hal attabi'uka shin ka yadda nabika ka yadda ne ma yake yi hal iya cikin sigatu su'al domin istifham ne ka yarda in bika ala an tu'allimani akan ka sanar da ni ka zama malami na mimma ullimta rushida irin abin da za ku koya min na shiriya ka yadda da bika haka ake neman ilimi kuma haka ake darjanta malamai an fahimta ba zamani da yazo ba a media wani mara kunya wanda koyan da za a shiga ban daki da tsugunno bai iya ba amma sai gaji ya zage malamai aika za kaza aika za kaza in ka mutu su ne za su yi masallar gawa ba kuma haka bane wankan gawar masu za su yi ma sallar su za su yi ma aure su za su daura ma in masifa ta taso karama da babu su ake nema amma baka da abin zagi da tsiniwar albarka in ba su ba to annabi Musa Allah ne yake masa wahayi amma da ya tafi neman ilimi ku ji ba irin lafazin da yake fada wa malamin sa hal attabi'uka shin ka yarda in bika ka koya min ilimi na samu shiriya me yace da shi
qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra
kadir yace ba za ka iya hakurin zama da ni ba ba za ka iya ba saboda ka ban yadda ban baka admission ba tafiyar ka daga nan annabi Musa me yace da shi
wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubara
annabi Musa yace to yaya zaka baka san irin abin da zai faru gobe ba wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubara ta yaya ba zan yi hakuri ba ko ai neman nazo abin da ilimi na bai kewaye da shi ba dole ne hakurin neman sa ya zan yi daga nan ne kadir yace masa in kala fani tabatani falatasalli
قال فإن اتبعتني فلا تسألني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
كدر سي سنيا والنبي موسى قايدا كمان دي ان كجي نيمان اديميشن za a baka admission letter da kaidoji in ka yadda da kaza da kaza da kaza ka rubuta sab daga kawa a dauke ka to shi ma kai da sai ke cewa in tabatani fata fala tasalli an shay'in in har zaka yadda kai tafiya da ni a matsayin ka na dalibi to karka tambaye ni duk abin da gani karka tambaye ni har sai lokacin da zan zo na ma bayani akan sa a muhallu shay'in dai anan shine ku duba daraja irin ta annabi Musa alaihi salam amma da yake fage ne neman ilimi sai dai saukar da kansa sai dai saukar da kansa akan wanda bai kai daraja ba to Imam Malik sai ya fada wa wancan khalifa na lokacinsa cewa al-ilmu yubula wa la yubula alayhi shi ilimi shi ne a sama a kullum ba abin da ke hawa saman ilimi to malam anan yake cewa Allah ta'ala yana cewa wane ne ya haramta ado da Allah ya fito da shi a bayan ƙasa don ku ashe idan kaga mutum Allah ya masa ni'ima bai bayyana ba ashe bai ma fahimci ni'imar da Allah ya masa ba tunda ya ce wa amma bi ni'imatar rabbika ba hadis irin ni'imar da Allah ya mai Allah yana so ka zantar da ni'imar a ganta a fili wannan shine ashkur liman an'ama Allahu alai godiya ga wanda Allah ta'ala ya masa ni'ima ba godiyan Allah bace Allah ya yi ma arziki amma kullun ka dinga zama cikin talauci da bakar wahala wanda baka yi wa Allah godiya ba ka zamto kana yi wa Allah godiya idan kai malami ne Allah ya hore ma duk abin da ake na ado kai kayan ka halal ne abin da ba a so israfi da girman kai wani gina abin da ba a so amma duk abin da ya dace kai amma wanzu sai ka ai wallahi malaman nan sun zama indoniya wallahi su ma ai kaya suke sa masu kyau ai manyan gidaje suke ai motoci suke sai to ba za su yi ba su ba mutane ba kuma Allah in ya tashi ba wa malami ni'ima kuma sai aike shi dan duniya ma makawan gabar da yamma Allah iya bashi duniya kuma ne ya bi malami ko ya zama zan muzarki ko malamin da yake sarin Allah zai bashi aljanna aljanna ba muke sarin Allah zai bamu to menene wata ni'ima duniya kuma wanda manzon Allah yake cewa masauki ko ma'ajin bulala ta dan aljanna a gidansa na aljanna yafi duniya da abin da ke cikin ta maudu'i saudi ahli aljanna khairun min ad-dunya wa ma fiha to mutumin da Allah zai bashi aljanna arduha as-samawati wal ard gidan mutum da ya kai fadi sama da kasa to me kuma dan Allah ya bashi wata duniya me a cikin ta ko la'ada ba ta kai ba saboda ka yi fahimta mai kyau game da wanda Allah ya bashi ni'ima ya zantar da ita a rayuwarsa to Allah ta'ala ya ce huwallazi khalaqalakum min fil al jami'an duk abin da Allah ya halittar a bayan kasa dan ku ya halice shi kayan ado kayan sanyawa kayan kaza duk dai abin da ake so ka kiyaye karka neme shi ta haram karka ci ta haram karka sanya ta haram karka mallaka ta haram in Allah ya hore ma ta halal ka mallake shi kai duk abin da kake so da shi naka ne Imam Malik an ci a rana daya sai ya sanya kaya sama da kala biyar a galibiya duk sallah ta farilla sai ya sanya mata kayan da daba kuma idan ka mai tambaya game da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan har ya duba yaga kayan sun yi kura sai ya ci ya je ya yi wanka ya dawo ya je ya yi wanka ya canje wa an su kayan sannan ya zo ce amin fatawa na bada amsa haka yake yi ashe a ga malami cikin kazanta da datti ashe wannan gargajiya ce jahilci ne ashe tunda in malinta kake je baka Imam Malik bai to ga irin tarihin sa abin da yake yi wal hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya Allah shi hasal imani masu imani ne duk abin da ga ni ni'ima da ado da jin dadi a wannan rayuwa in dai ka same ta hanyar halal ba karma karma kai ba baban ka banka kai ba ba ciwa ciwa kai ba hanya ta halal ka same shi to Allah ya ce aina ku ne ma gaba daya na masu imani ne wal hiya lil ladzina amanu in dai wannan daular duniya ce da ku da mushrikai da kafirai duka Allah ya hada ku ci wannan daular ta duniya shi yasa Imam Al-Hasan Al-Basri yake cewa ad-duniya jifa ita wannan duniya mushe ce mushe ce kullu man ahabbaha fa alayhi an yasbira bi mukhalidil kilab duk wanda yake san duniya to dole ya hakura da cakuda da karnuka idan kana son mushe a jeji to dole sai kai fada da kuraye da karnuka da sauransu to haka Imam Al-Hasan Al-Basri ce in dai duniya kake so tsantsa to dole za ku haɗu da mushriki da kafiri da munafiki da bayhude duk za ku cakuda kamar dai mushe ne a jeji kura ta zo kare ya zo damusa ta zo waye ya zo duka duniya haka Imam Al-Hasan Al-Basri ya fassara ta saboda haka ita wannan duniya Allah yake cewa da ku da mushrikai za ku yi tarayya wajen moruwar irin abin da Allah ya zuba da rima a wannan duniyar shine qul ya lil ladzina amanu wal mushrikina fil hayati dunya fa inna ahli shirk yusharikuna al mu'minin min al tayyibati dunya masu shirka da kafirai suna cakuɗe ɗaya ne da su da masu imani a cikin wannan daula ta duniya amma wa fil akhirah khalisan lil mu'minin amma dukkan wata ni'ima ta lahira to keɓantaccen abu ne ga masu imani yasa malami suke fassara ar-rahman daga mammiyar kyautar Allah ta duniya ar-rahim da kuma jinkan Allah keɓantacce ga bayansu masu imani a fahimci wannan kuma duk abin da Allah zai yi na ni'imar duniya to bata kai la'azar la'azar ta lahira ba kuma baka duniya a wannan duniyar to ba alama bace cewa wai Allah iya son ka tunda a galibiya masu kudin duniya ba musulmai bane ba sai an kirga wajen mutum biyar shida daga na daya duk arna ne kuma sun fi kowa kudi a wannan duniyar a fahimta ashe zamanka mai kudi ko zamanka talaka ba shi bane abin duba agun Allah abin duba agun Allah mai imaninka da addini mai rukunka da musulunci mai alakarka da Allah mai alakarka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin duba zuwa ga Allah subhanahu wataala amma yawan talauci in kai mushriki ne ba ruwan Allah da kai yawan dukiya in kai mai israfi ne mai albazanci ne ba ruwan Allah da kai abinda Allah yake riba imaninka kana da dukiya baka dukiya wannan ba da motsa bace imaninka da rukun addini talaka ne kai ba talaka bane wannan ba da motsa bace saboda ka ruko da addini shine mutunci kuma shine zaman lafiya a gun Allah amma ita wannan duniya ana cakuɗe ɗaya ne da wanda ba ma musulmi ba amma jinkan Allah iya keɓantuwa ga masu imani a lahira shine qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatun yawmal qiyama amma keɓantacciyar ni'ima da ni'ima sarmad wanda ba ta da ƙarshe to sai masu imani sun je aljanna za su same ta amma ita wannan gidan duniya ɗayan biyu ne ko ta ƙare ta barka an yi wannan ba za su lissafa ba ai da wani wallahi tsohon mai kuɗi ne wani ai da alayin nan ba ya shi in ka ji ana maka magana haka to ya riga ya fada ƙasa ne yanzu ba kuɗi da duk garin nan ba gida irin nasa duk kaza ba kaza irin nasa duk ana irin wannan an fahimta tana karewa ko kuma kai ka mutu gabarta dayan biyu ne dama ko ta kare ta barka ko ka mutu gabarta amma imani ba a barasa da shi ake tafiya lahira an fahimci wannan sai Allah ta'ala yake cewa khalisatun lahum alqiyama kazalika nufassirul ayati liqawmin ya'lamun haka Allah yake bayyana ayoyinsa mabayyana amma ga masu imani afwan mabayyana yake yi amma ga masu ilimi kazalika nufassirul ayati nubayyinu hamisul zalika Allah iya yin bayani filla filla misali irin wannan amma liqawmin ya'lamun ga mutane masu ilimi yatadabbaruna wanda sune suke tadabburi fa innahum muntafi'una biha domin masu ilimi sune masu amfanuwa da irin wa'azin da alqur'ani yake yi Allah ta'ala ya taimake mu yayi mana albarka ana mana ishara lokaci yayi zamu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda nayi kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kunbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kunguje mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya sanya wannan wata muga farkon sa da tsakiyar sa da ƙarshen sa lafiya kuma Allah ta'ala ya karbi addu'o'in mu da ibadun mu gaba daya na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am ai Qur'ani ya fada ya bi shi ya sanya masa dokoki ya bi amma da ƙarshe ya gaza hakuri din akwai abubuwan da yake tambayar sa bayan sun yi alƙawari kare tambaye shi komai an yi na daya ya nemi afuwa an yi na biyu ya nemi afuwa yace to kada ƙare da yi na uku sai yace to anan zamu rabu kuma daga nan kuma amma abubuwan da suka faru daya biyu har uku ya masa bayani daga baya an bayyana ta to shine ilimin da Allah ya ce ji su yi mu gwanci wannan shine abin da sautul kafi ta bada labar eh kisar kake so ka ji amma tana da tsawo ne yawa kisar tana da tsayi sosai Allah ta'ala ya taimake mu na'am a sosai kuwa kidir wai ya san annabi Musa annabi ne ya sani mana ya sani ba bai sani ba ya sani ya san annabi ne sosai Allah ta'ala ya mana albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah wadanda suka zo wannan karatu Allah ka mai da kuwa gidan salafi Allah duk abin da ake samu na lada da alkhairi a wannan gwala ka hada mu da shi Allah ka ba mu idan Allah Allah ka kiyaye mana ayyukan mu Allah ta'ala ka raba mu da shedan Allah ka kiyaye mana ayyukan mu ya Allah ka samu same su a gaban ka a gobe alkiyama dukkan ibadun mu Allah ya karba mana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh